za mu tashi kan addu'a ta 160 160 gabar magana ta 56 addu'a lil farati fi salati alayhi addu'ar da ake wa yaro karami jariri da ya mutu kalmar al farat ana nufin wato yaro karami da ya mutu shine al mutaqaddim was sabiq alladhi mata tiflan qabla al bulugh wanda ya mutu yana dan jariri ko yaro kafin ya balaga wannan addu'ar ake so ayi ta maimaita masa allahumma a'izhu min azab al qabr allahumma a'izhu min azab al qabr kullu rada wannan addu'ar a ce yaro karami jariri shine ma ana neman masa Allah ya tsare shi daga azabar kabari wannan yana nuna mana girman azaban kabari da kuma hadarin azabar kabari din da kuma cewa dole ne in mutum ya mutu sai ya biya ta wannan layin shine kunciyar kabari malai yace wa in qala allahumma ja'alhu faratan wa zukhran liwalidayhi wa shafian mujaba allahumma thaqqil bihi mawazinahuma wa a'zim bihi ujurahuma والحقه بصالح المؤمنين وجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك وقه برحمتك عذاب الجحيم وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ومن سبقنا بالإيمان inda mutum zai kara da wannan addu'ar ga yaro da ya mutu bai balaga ba to fa hasanun wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske wannan riwayar Abi Huraira ne ya ruwaito ta Sa'id ibn al-Musayyab ɗaya daga cikin manyan tabi'ai yake cewa nayi sallah a bayan Abu Huraira wata rana Abu Huraira yayi wa wani yaro jariri sallah yace inji Sa'id ibn al-Musayyab yace wannan yaron laysat lahu khati'atun qattu bai da zanibi ko daya to yaro karami jariri da aka haife shi me ma zalubin da yake kai duk yaron da bai balaga ba bai da zanibi a kansa shine laysat lahu khati'atun qattu bai da wani laifi kwata kwata amma duk da haka sai da naje ina wannan addu'ar allahumma ja'alhu faratan wa zukhran liwalidayhi ya allah ka sanya wannan yaro ya zamanto lada ne da ya gabaci iyayensa shine faratan wa zukhran liwalidayhi mana ka sanya tafiyan yaron nan ya zamanto lada iyayensa za su samu kuma ya zamanto mai ceto ne ga iyayensa faratan wa zukhran liwalidayhi in an ce zukhr farat dai ana nufin abin da ya gabata zukhr ana nufin abin da aka ajiye shi aka tanade shi nan gaba za a ci moriyarsa mana wannan da ya Allah mutuwar da yi ka sa ya zamanto lada ne ga iyayensa ba za su amfana da shi ranar tashi alkiyama wa shafian mujaban Allah ka sa wannan yaro karami ya zama mai ceto ne ga iyayensa ceton da kuma za a karba ka sa akwai wanda zai nemi ceton ba za a yi ba tunda yace wala yashfauna illa liman irtaba ba wanda zai ceton sai wanda Allah ya yarda man zallazi yashfa'u indahu illa bi idnihi ba wanda zai ceto a wajen ubangiji sai da izinin Allah to ya Allah ka sa wannan yaro shafian mujaban wanda in yayi ceton za a karbi ceton ne dan ya tabbata a hadisi sahihi ingantacce duk mutumin da ya binne yara guda biyu qabla al bulugh inda ƴaƴanka biyu suka mutu kafin balaga to a ranar tashin alkiyama waɗannan ƴaƴa za su zamanto ceto ne ga uwarsu da ubansu hadisi ne sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allah zai ce da su su shiga gidan aljanna su wannan yaran kanana yaran da ka binne kafin su balaga ƴaƴanka da suka mutu ka san mutuwar yaro karami yana da ciwo sai na lokacin tasowar su kenan ya fara shiga rai sai ya mutu to ya ce ku shiga aljanna sai su tsaya a kofa aljanna su ce ya ubangiji ba za mu iya shiga ba sai mun ga babanmu da mamanmu ba za mu iya shiga ba sai mun ga babanmu da mamanmu manzo Allah yake cewa sai aje a nemo iyayen a duk inda suke a dauko uban a dauko uwa ƴaƴanku ne waɗannan ƴaƴanmu ne ko hisabi ko lissafi ba za a musu ba Allah zai ce ku shiga aljanna saboda albarkacin ceton da waɗannan yara guda biyu suka muku da ku da su duk ku shiga aljanna in ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya annabi cewa duk wanda ƴaƴansa uku suka mutu